السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوم أنا قوتا منا شير قوتا ربيع الثاني شكرة دبودها da 425 ce gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka na rijalun wa nisa'ul haulan rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu daktor sa'ad bin yusuf abu aziz bisa ga iko na Allah tare da yadda za mu ci gaba da karatu. Muna kan shaksiya ta uku ta Uthman bin Affan radiyallahu anhu daidai kan darasi na 17 da ikon Allah, bimana karatu na 17. Gabanin nan muna farawa da roƙon Allah ya ji kan Sheikh Lawal Abubakar. Muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Aji Allah da kira yi wasu iya da shekara 80 cifa cikin duniya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ci gaba da karatu kan shaksiya ta Uthman bin Affan radiyallahu an, sahabi na uku. Sahabi na farko Abubakar Siddiq Abdullah bin Uthman kenan radiyallahu an, sahabi na biyu Umar bin al-Khattab radiyallahu an, sahabi na uku Uthman bin Affan radiyallahu an. Jiya sati da ya gabata mun yi bayani akan menene hakikanin tarihinsa a takaice, sunansa, mahaifinsa zuwa kakansa, da kuma alaka da yake da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma falalan da yake da shi wanda a wannan baji kadai na fada'il nasa mun samu ya samu kyautar aljannar Allah aƙalla sau hudu. Muka yi magana akan kuma irin kunya tasa wanda hatta mala'iku na jin kunyarsa. Za mu tashi akan ta'abbuduhu, ibadarsa zuwa ga Allah. Dukkan bayan Allah na ƙwarai, idan ana magana akan tarihinsu, za ka ga akan ware babi guda ana magana akan ibadar da suke yi zuwa ga Allah. Saboda ibadar na ita ce kashin bayan da Allah ya halicce mu don ita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Don haka halittanka da halitta na Allah ya halicce mu don mu bauta masa ne. Kula da wannan ashe. Ibada a cikin tarihin mutum abu ne mai matukar muhimmanci. An ibn Umar radiyallahu anhu annahu qala fi qawlihi ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace annahu qala fi qawlihi ta'ala, lalle shi Ibn Umar ya fada cikin maganar da Allah yake, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan, shin zai zama daidai mutumin da yake bautawa Allah qanitun, yana mai kaskantar da kansa zuwa ga Allah, ana al-layli yana tashi tsakiyar dare yana bautawa Allah, ta bangaren sajidan iya sujada zuwa ga Allah, wa qa'iman yana miƙewa ya karanta Qur'ani a sallah, yana yin wannan ya hadarul akhira, yana jin tsoron lahira ne, damuwar sa ta yaya za a je gaba ga Allah gobe kiyama a wani lafiya, wa yarju rahmat rabbi, kuma iya kauna rahmar ubangijin sa, wannan zai zama daidai, zai zama daya da mutumin da yake bacci tun daga farkon dare har karshe, na biyu baya tsoron lahira, na uku baya bukatar rahmar ubangiji, tambaya ce, bi ma'ana la yastawiyani abadan, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkar ulul albab, karshen maganar kenan. To da take nan ashe siffar mutum mai ilimi yana da kaskantar da kai zuwa ga Allah, yana ibada tsakiyar dare, yayi sujada, ya gaya wa Allah damuwarsa, ya miƙe karanta Qur'ani, duk da wannan abun da yake yana tsoron Allah, yana tsoron gobe kiyama, don maganar kiyama ba maganar duniya ba ne, baya da aka iya bukatar rahmar Ubangiji, don in ba rahmar Allah ba, babu abun da zai kai mu aljannar Allah. Ga hadisi cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa, saddidu wa qaribu wa alamu annakum lan yanju ahadun minkum bi amalihi, qalu walau anta ya rasulullah, qala walau ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. So haka in ba rahmar Allah ba, ba abinda zai kai ka aljanna, ba abinda zai kai ni aljanna. So kaga kenan da mutumin da yake bauta Allah cikin tawadu, yake sujada, yake komiki ya karanta Qur'ani, yake tsoron lahira, sannan yake kaunar rahmar Ubangiji, zai zama daidai da mutumin da ke kwana yana bacci, sannan bai tsoron lahira, sannan bai yin sujada bacci dare, bai karanta Qur'ani, baya da haka bai kaunar rahmar Allah, za a daidaita su? Ba za su daidaita ba. Don haka alamar bautan Allah mutum mai imani, sallar azhar, la'asar, magariba, isha, asuba, dan muna kokarin yin su ba gwaninta ba ne. Dauki tarihin su Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Naqi'i rahimahullah, suna shekara 40 mutum bai taba nuna sahun farko a sallah ba, yace a shekara 40 bai taba ran sahun farko a sallah ba, sai ranar da Allah ya dauki rayuwar mahaifiyarsa, yana kokarin a kai ta makabarta, ji an kira sallah baya masallaci. Don haka salloli na farilla da take wannan ba kokari muke yi ba, wannan abu ne wajibi wanda labudda minhu. A inda ake tsere tsere da shi ne wajen bauta wa Allah ibada ta nafila, yin kiyamun layli a dare, yin azumin nafila litinin alhamis, yin azumin dawud alaihi salam, yin azumin ayyabul bayt, waɗannan su ne ake neman gafara Allah da su. Mutum ya kwanta daga farkon dare har zuwa ƙarshe yana bacci, sai an kira asuba ya tashi, gaskiya akwai mushkila, musamman ku a cikin rayuwa irin tamu wanda sabon Allah ya gani al'umma gabaki daya. Da wannan wani malami ke cewa, wai walaysa akhul hajati man bata na'iman walakin akhuha man yabitu ala wajhin, ba ma abocin bukata bane wanda ya kwana iya bacci, ma abocin bukata shine wanda ya kwana a farke. Matukar kana da bukata to sai ka tashi a dare ka gaya wa Allah, aljanna kake so, aure kake so, ilimi kake so, tsoron Allah kake bukata, sai ka tashi a dare ka fada. Ga hadisi a Muslim, annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce, inna fil layli la sa'a la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah shay'an min umuri dunya aw al akhirah illa a'tahu Allah iyyahu wa dhalika fi kulli layla. A duk daren duniya akwai wani lokaci wanda babu dama bawa musulmi ya dace yana ga Allah da musa faci Allah amsa masa. Kowane daren duniya akwai wannan lokaci din, musamman kashi daya na karshen dare, in ka raba dare kashi uku to wal ubatiri na karshe. So wannan ayar cikin suratul zumar aya ta 9, kala Abdullahi ibn Umar yace kuwa Uthman ibn Affan, wannan ayar an saukar da ita ne akan Uthman ibn Affan, shine mutumin amman huwa qanitul ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi, shine mutumin da ke kaskantar da kai zuwa ga Allah, yake bautawa Allah a tsakiyar dare, yana sujada yana miƙewa, yana kuma tsoron lahira, sannan kuma iya bukatar da amar Ubangiji. Wannan aya Allah ya turo ta musamman don yayi yabo ga rayuwar Usman ibn Affan ne radiyallahu anhu. Idan muka duba hashiya, malam yace unzur al-bidayata wan nihayata, ka duba littafin al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir rahmatullahi alayh, mujalladi na 5 shafi 307, fa'ida yace akwai wata fa'ida. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace, man ahabba, duk wanda yake so, ay yuhawwina Allahu alayki al-wuquf yawm al-qiyama, Allah ya sawwaka mana tsayi wanda za a yi gobe kiyama, tsaya wanda za mu yi gaba ga Allah tsayuwar shekara 50,000 sana, shekara 50,000 za mu tsaya, za a kawo rana kusa da kanmu wanda kwakwalwa na tafasa cikin wannan ranar, zufa ta kai wani zuwa ga idonsa, wani ta kai kwabrinsa, wani ta kawo har wuyarsa, wanda yake bukata a sawwaka mar wannan tsayuwa. Yace falyarahu Allahu tabaraka wa ta'ala fi dhulmatil layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah, to yayi kokari yaga Allah ya ganshi a dare, tsakiyar dare yana mai sujada zuwa ga Allah, yana mai tsayawa a cikin sallah yana karanta Qur'ani, sannan ya hadaru al-akhirah, yana tsoron lakira, wa yarju rahmat rabbih, kuma iya bukatar rahmar ubangijinsa. Ashe yin qiyamul layli a dare, mu riƙa yin sa da tawadi'u, bayan mun yi da tawadi'u mu yi kokari na tsoron lahira da kuma kwaɗayi na rahamar Allah, yana sawwake mana tsayawa gaba ga Allah gobe kiyama. Yin wannan zai taimaka ka je cikin tsayawa gaba ga Allah ba mushkila gobe kiyama. Wannan tsayuwan ba fa'irin tsayuwar duniya ba ne, shekara 50,000 za mu tsaya gaba ga Allah. Yau tsayuwa a ce ka yi 24 hours kana tsaye awa 24, ai musifa ce a rayuwa. Ballantana tsayawa shekara 50,000 ba ruwa, babu abincin da zaka ci, babu inuwa da zaka shiga, in baka cikin mutane bakwai za ka yi su inuwa na saba'atun yuzilluhu wallahi fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, in baka cikin wannan abin mutun yake kuma ba zai mutu ba. Agona ai musifa ce mai girma, wajibi ne in muna bukatar saukin wannan rayuwa mu yi kokari mu riga bautawa Allah a tsakiyar dare. Na san abu ne mai wahala musamman ga mutane masu rauni irina, abu ne mai wahalan gaske, bas amma na ayi kokari a dace ayi haka, saboda Allah na siffata bayinsa na ƙwarya Qur'ani da yawan tsayawa a dare suna sallah. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, kwana suke zuwa ga Ubangiji suna sujada kuma suna tsayawa. Suraka wajibi ne mu sifata da wannan kiyamun laili a cikin dare, mu rika yi musabar wa iyalanmu da yin wannan da ikon Allah. Tayyib, na'am. To mutane bakwai ba bukatun na fassara su, ka nemi littafin Riyadus Salihin, akwai hadisi akai, sab'atun yadhilluhumullah, ka nemi littafin fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ina ga guda bakwai da ta ce kowa san su ko na gaba bai dace a ce ɗalibin ilimi ya jahilce su ba. Na farko imamun adilun, na biyu wa shabun da sha'afi bi ya duba na turaddihi, na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqil masjid, na hudu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa hadat aynahu, na biyar wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, na shida wa rajulani tahaba fi Allah ijtama'a alayhi wa tafarraqa, sai na bakwai ne wa rajulun da adumra atin batu mansabin wa jamalin fa kana inni akhafu Allah rabbal alamin, wannan sunan guda bakwai. Wa kana radiyallahu anhu, ya kasance Allah ya kara mar yadda shi Usman, la yuqidu ahadan min ahlihi, bai tada mutun dai a cikin iyalansa, matansa da ƴaƴansa, idza qama min al-layl, idan ya miƙe a dare dan yin qiyamul layli, li'inahu ala wudu'ihi ko ala wudu'ihi, dan dayan ya taimake shi wajen ala wudu'ihi, a wajen alwalansa ko kuma ala wudu'ihi akan ruwan alwalansa. In ka ce alwudu a sa wawun fataha shine ruwan alwala, alwudu a sa wawun rufuwa shine alwalan da kayinta, su zai iya daukan ala wudu'ihi, bai ta da matarsa ko ɗansa kawo mun ruwa a dare, ko kuma ala wudu'ihi bai neman wani ya taimake shi ta kowane bangare akan yin alwala. shi da kansa zai tashi ya dauki buta ya debo ruwa ya zo yayi ibada zuwa ga Allah illa ayyajidku yakadalan duk ma wanda ya farka cikin yalansa sai dai same shi a wurin da ikon Allah yana bautawa Allah wa kana yasumu ad-dahr ya kasance yana azumin lokaci mai tsawo a rayuwarsa mun yi bayanin wannan akan shaksiya ta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yadda malamai ke hada wannan hanyoyi na magana da wa kana yu'atab har aka kasance ana aibata shi ana cewa me yasa kake irin wannan aiki me yasa baka ta da matarka ko ƴaƴanka su maka hidima a dare ko a dimo maka ruwa a matsayinka na chief executive shugaban al'umma fayukan ana ce masa law aikasta baban khadam ina ma da ka tashi sashin masu ma hidima ko matarka ko danka ko kuma wani masinjanka ko wani boyinka shine al khadam da ka tashi wasu daga cikin su haka ake gaya masa fa yaqulu sai ce la bazan tashi kowa ba allaili lahum yastarihuna fi wannan dare nasu ne Allah ya musu baiwa da shi dan su huta tunda ni na ga daman ibada bari in tashi in bauta wa Allah na kuma nemi abun bautan Allah ba sai da shi wani ya nemo mini ba ina fata an gane wannan ke nuna mana tausayi zuwa ga iyalai idan mutum ya aure mace kar ya nuna mata cewa shi mai mulki ne dan wasu mazan haka suke wai kada a rena shi duk motsin duniya sai ya sa a masa yana zaune sai ce zai ki yanke wani farce in ta gama zai ki samu kwalli in haka kawai sai ya ce wai zai ci kawai yarya ba raki ta matsa mu wai ya tsasa za a matsa masa saboda bai so ya gama ta sana hutawa in kuma da yake da shi je ka debo ruwa ya debo ya gama je ka siyo kaza yayi ya gama in ya rafa me zai sa dan yayi sai ce je ka ga waje ko ne zai zo ne ma raka ka kira mu ya'yan mu muna da ikon mu sa su aiki matan muna da ikon mu sa su aiki amma na mu rika tausaya musu ga duk mutumin da ya duba rayuwar mata sai akwai abin tausayi a rayuwa ka samu mace a gidan miji ita tana zaune ga da dan shekara uku ana renan sa har yanzu ga sabon goyo a bayanta ta yi wankin wannan yaran ta yi renan su ta dafa abincin gidan watakila ba ta da koshin lafiya ma a gare yarata ka bata da huta duk abin da zai sauwaka wa iyalan mu rayuwa mu yi kokarin yi musu abin da yafi karfin mu Allah ya sani amma duk abin da zamu iya mu zama jama'a ne masu tausayin iyalai ga hadisi a Bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man la yarham la yurham wanda bai jin tausayi bai yi wani rahama to shi ma ba a rasa rahama a shike nan mu rika tausayin iyayen mu matan mu aikin da muka san zai cutar da su ko mu yanke musu bacci a dare wanda sun wuni suna aiki bai dace ba kai wata kila kana aiki a office ne zaman da kake a office akwai AC a cikin office ka wata kila babban aikin ka dan rubuta wani takarda ka dan yi approving ka yi disapproving wani abu ka kammala a dai bai dauko kai kawo ka gida kana zuwa ka samu abinci an gama abincin ma sai an zuba maka ruwan ma sai an zuba maka ka kammala in ba ruwa a shawa a kai ma ruwan wanka duka wannan Allah ya maka rahama ana ta maka wannan hidima a dare ai sai a ga su huta kuma ba gwaninta bane takura iyalai kada rena shi to ai ba magana rena ya karawa kallon to Allah ya taimake mu kuma iyalan mu da muke rike musamman mata ƴaƴa hatta arzikin da Allah yake bamu yana bamu dan kokarin taimakon su da muke a rayuwa ne hadisi ya zo a Bukhari annabin Allah sai rada min Allah tabaraka wa ta'ala cewa abghuni bu'afa'akum هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم النساء والأولاد من الضعفاء طيب وانا أثر شيء ما أقول شيء البداية والنهاية ما ابن كثير رحمة الله عليه مجلد نجي رشامي يتري أكد بطي وانا أثر ابن عباس كما يقول شيء تفسير لإمام القرطبي رحمة الله عليه الجامي لأكام القرآن مجلد نقوم شايف يرشامي يتري بيو da goma sha hudu wannan littafin tafsiri ne mai matukar muhimmanci ga daliban ilimi aljami li ahkamil qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al ansari al qurtubi rahmatullahi alayhi wa an al hasan qala al hasan bin abi al hasan yace kana usman bin affan radiyallahu anhu yace law anna qulubana tahurat da dai za a ce zuciyar mu zukatanmu sun tsarkaka gabaki daya a cikin zuciyarmu babu ciwo na munafurci babu ciwon hasada, babu ciwon kazafi, babu ciwon sharri, babu ciwon raunin imani, babu ciwon saba alkawari, babu ciwon cin amana, duk wani ciwo a duniya na sharri a ce babu shi a cikin zuciyarmu. Yace duk da wannan mashe bi ilamin kalami rabbina, wallahi ba za mu koshi daga maganar Allah ba. A ce zuciyarmu babu sharri a cikinta ko kaɗan a duniya, duk abin da ake cewa sharri ne bai ma zo kusa da zuciyarmu ba ballanta na ya shiga. Duk wannan imanin da yadda muke yace ba mu isa mu ce yau maganar Allah ta koshe mu ba. Domin ana ba ran da za ka ce Kur'anin Allah ba ka bukata duk imaninka. Wa inni la akra ayati alayya yawmin la anzuru fil mushaf, yace ni ina tsoro kada Allah ya kawo wani wuni da za a waye gari a rayuwa ta a ce bana karanta Qur'anin Allah, a ce bana dubi zuwa ga littafin Allah ina karanta shi, ina tsoron wannan wuni ya faru. Wannan nake nuna mana karanta Qur'ani ta bangaren takara nafa, karanta Qur'ani ta bangaren qiyamul layli. Mutumin da ya haddace wani abu a Qur'ani baya qiyamul layli ga hadisi a Bukhari, gobe kiyama annabin Allah ya bayyana mana irin azabar da ake masa, dutse ake daukowa ana fasa kayinsa a kwankwasa kan sai an gama fasa, sai a maida kan kaman mai ainihin halinsa na lafiya a sake fasa kayin nasa. Wanda ya haddace wani bangaren Qur'ani bai qiyamul layli, ko izu biyar ne, ko izu goma ne, ko kuma izu biyu ne, ko izu talatin ne, ko arba'in ne, azabar da ake kansa ake bambatawa, kwankwasa kansa ake akan dutse sai an ragargaza kayin ga baki ɗayansa. Me dalili? Allah mar banwa da haddace wani bangaren Qur'ani bayan qiyamul layli. Duk jama'ar da suka zama bayan Allah na kware a duniya za ka same su da kokarin aiki da dare wajen bautawa Allah, suna yanke dare suna bautawa Allah. Shi irin Usman bin Affan radiyallahu anhu, mu duba yaban da Hassan bin Fadi da yake masa, duhu bi ashmat unwan sujud bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana, dare yake yankewa yana tasbihi zuwa ga Allah yana karatun qur'ani. Tayyib, yace wa ma mata Usman hatta kharaqa mushafahu min kathrati ma yadimu an-nadr fihi. Usman bin Affan bai bar duniya ba har san da ya kai level da ikon Allah wanda Qur'aninsa ya yayyage saboda yawan karanta Qur'anin da yake yi. Saboda rike Qur'anin yau da kullun, Qur'anin takaddun sun lalace. Me dalili? Saboda yawan kallon Qur'ani a karanta shi. Karanta Qur'ani a littafi haka ya fi kara imani a zuciyar mutum, yadda malaman sunna ke fara, sai da kana karanta a cikin memorinka. Ka zauna kana karanta Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin a cikin hadda naka, bai taimakonka da kiyaye imaninka da kuma daidaita ka kamar mutumin da ke buɗe Qur'ani yana duba ko da ko ya haddace. Me ne risala na Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid na ainihin at-Talib wal-Hijr? Akwai asar da ke bayyana cewa kallon Qur'ani a rubuce akwai alkhairi a cikinsa hatta wajen taimakonka akan imaninka. Sadaka Usman bin Affan iya daga cikin wanda suka fi kowa haddan Qur'ani a cikin sahabbai, amma duk da wannan yana buɗe Qur'anin yana karantawa saboda yawan mu'amala da Qur'ani har Qur'anin ya tsufa. Mu kuma mafi yawa mutum ya sai Qur'ani sai ya ga tun 1970 ya sai, amma har yanzu sabo ne, akwai shagin da ba taɓa buɗewa ba. Sai da zaba alfari gashi nan karatu, wallahi gashi nan tun 1970 muka saya, ka gan shi nan yana 12 na sai shi, to 12 sau nawa ka sauke akan matsalla? Ai ba kudin da aka saya aka rafe ba saunar aka karanta shi? Ai Qur'ani ba a karanta shi ne amfani sa gare ka? Ai ya zama kamar kalil himar yahmil asfara. Muhimmin abu shine in mun sayi Qur'anin mu karanta. Wani lokaci jama'a masu rauni iri na in kaga sun dauko Qur'ani a cikin damuwa suke. Ustaz Allah zo mana kamar ustaz guda Allah ina da wata bukata ko za ta maka min sauka ne? Sai gangi da Qur'ani ba an kuma iya nema shi na a taimaka amar sauka. To Qur'ani ba a bukata mu rabu da shi, muna cikin musifa ne, muna cikin sauƙin rayuwa ne, cikin bala'i muke, cikin imani muke, muna ga babu wata mushkila cikin al'umma, ba ran da za a ce mun koshi da Qur'anin Allah. Ran da ka ce kana kokarin kafin Qur'ani yanzu ba ka yi, alama ce ta lalacewar imani. Shi yasa Usman ke cewa ina tsoro kada Allah ya kawo wani wuni da za a ce bana duba Qur'anin Allah. Me dalili? Alam ya'mun lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl
فطال عليهم الامل فكفر قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله من ذلك. نقول طيب.
وقتل رضي الله عنه والمصحف في هجره. ان كشيش الله يكارى ما سيدا قرآن يرى كان شنة سينا كافين قرآن يرى كشيش جماعة دسكت وسكت شيء ويجينا فلا سكشيش ينا كافين قرآن يسكت تعميش suka ce tsayayyace ba zai dakata ba yana karanta Qur'ani Allah suka kama shi suka yanka shi yadda ake yanka rago jinin sai daga kan ayar da Allah ke cewa fa sayyafikahumullah da sanin Allah zai isar maka daga sharrin su wannan bayan Allah yadda suka gama da duniya ke nan yadda ake yanka rago haka aka kwantar da Uthman ibn Affan radiyallahu an aka yanka shi وقال انس ومحمد بن سيرين انس بن مالك رضي الله عنه ده محمد بن سيرين رحمه الله عليه سكت شيء قالت امراه عثمان يوم الدار ما ترى عثمان تنا فدا يوم الدار شيني رانر ده aka aure dan kashe shi tace wanda suka zo kashe shi uqtuluhu in kun ga dama ku kashe shi aw da uhu in kun ga dama ku bashi فوالله نارن زيد الله لقد كان يحيي الليل بالقران في ركعه ينا iya raye dare da karanta qur'ani a cikin raka'a daya
dan mutunci a nan sosai ne sauko kasa hashiya
qala az-zahabi imam az-zahabi rahmatullahi alayhi yace cikin littafin salasi ainihi siru alamin nubala yace wasaha min wujuhin ya inganta tafiskoki da yawa أن عثمان للي عثمان قرأ القرآن كله في ركعة يا كرنت القرآن قال لا دكا ننسى تكي ركعة وعيدين كرينا عبادة تكي سير أعلام النبلاء جزئين خلفاء شافي نائنهم دليد همسن دبقش وانظر التبيان للنووي يتي كتعرى دوبا تاجم التبيان إمام النووي رحمة الله عليه شافي نهم سن دبقش قلت نتي انجمالا يتي هبا نتي مني وصح النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث يا إن جنت أن أنا كرنت القرآن أكثر قانا أكو كرك كرنت القرآن تكل less than 3 days يتي وانا يا إن جنت يتي قال ابن رجب ابن رجب يتي وقال هذا مجنر كرنت القرآن القصمان دي ألوك تيجي لكم حان كرنت القرآن عينهم قانا أكو زي دون قاعدة إن قلت أبو التعارف بين الأدلة أنا الجمع بينكم مانش قائدة إذن نسي بن سنة فتنة فتنة جونة أقيمة أقيمة رهدما لمن سنة كبيرة تتدى سامو سلوشن لغاية المثالة نفر قوسي الجمع بينكما أيكو قالوا هذا تبقى بيها أيكي دسو إن يغا قالت يا دعوة متاكي نبيو شيني الناسب والمنصوب سيأي النسكو شيني رب حكم الشرعي بدليل الشرعي متأخر عنه إذن يغا قالت يا دعوة أكو أدوب أي الإسنادين أقوى وانا اسنادي يتي قريبي اسنادي صحيحي سيها بلتيش عبر حقاً إذا أولا نجد أجارة سيها أي التوقف بابا أي كده قوة النيبة سيها أنت مقيدة بكيو سلوشوس قداء أكنا صدا نكون كسكو كي قداء هو إذا أكي دي وجل صلب المطلع إذا النسو في دي سنة في تونة في لجونة مفهوم؟ طيب صداك يتي تند عن تشيينا كرنتا وهكذا قام على من سنة ستبتل da kuma asar ya tabbata ya ce kada a karanta Qur'ani kasa da kwana uku ya zamu yi hada maganar nan goje dawa kana bin rajab ibn rajab Allah ya masa rahama yana fada cikin lataif al-lataif al-ma'arif nasa yace wa innama warada an-nahyu an qira'ati al-Qur'an abun sani kadai lalle an hana karanta Qur'ani fi aqalli min thalathin a kasa da kwana uku ana mudawamati ala zalik wajen dawama akan haka ne karka waye gari cewa duk kwana uku a rayuwarka sai ka sauke Qur'ani amma in bukata ta kama saboda yalwan lokaci da kake da shi ka karanta a kwana biyu ko kwana uku babu damuwa ina fata an gane amma wanda zai dawoma duk bayan kwana uku ya karanta Qur'ani to shi aka hana wannan fahimta ce ta Ibn Rajab Allah ya masa rahama dalili shine idan kana yi duk kwana uku ba mamaki ka gajiya gaba ka gagara saboda ga kuma hadisi a Bukhari ya ce ahabbul a'mal inda Allah ma dawama alayhi sahibuhu wa in kan ibadar da Allah ke so fiye da kowacce ita ce wacce mai ibada yadda wannan yana yin ta koda ku yar kadan ce
saboda ba wai mun kokarin ibada na shekara da mu daina Allah yake so ba a'a mu yi kokari da wama akan ibada dukkan tantanta wannan ki faranta wa Allah rayi maganganu sun hadu guda biyu yawa duk da dai akwai maganganu na malamai da yawa a kai amma dai malam ya dace akan ingancin wannan magana kuma imamu Zahabi rahimahullah yana daga cikin wadanda a tarihi a cikin al'ummar nan suka fi kowa sanin rijiyar na hadisi in ka dauki littafin sa na siyaru a alamin nubala za ka san ni'imar da Allah ya masa har take ake ga duk dalibin da ya fice wajen sanin rijalul hadis ana ce masa imamu Zahabi wannan dalibi idan ya fice sunan sa kenan idan ka dauki littafin siyaru a alamin nubala za ka ga abin mamaki a cikin sa ka rika tunanin wai yaushe ya samu lokaci ya karanta tarihin bayan Allah nan ya rubuta irin waɗannan takadduna sa irin littafin al-isaba fi tamyizus sahaba na ibnu hajar irin su uzdul ghaba ka rika karanta su ga abin mamaki ka ga yaushe aka samu lokaci aka rubuta wannan karantawa ma kada yake ne balle rubutawa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu kokarin koyi da irin waɗannan ibadu din khawfuhu jin tsoron Allah sa jin tsoron Allah Usman bin Affan radiyallahu anhu gabanin mu shiga cikin jin tsoro yana da kyau mu kalli tsoro a babin aqida malaman aqida suka ce al-khawf yanqasimu ila thalathati aqsam jin tsoro yana kasuwa kashi uku a babin aqida akwai khawful wajib na biyu akwai khawful mudahul na uku akwai khawful haram akwai na farko jin tsoro na wajibi akan sa ake magana ana wato jin tsoron da dole ne duk mai imani sai ya ji shi shine kawai ne wani man khafa maqama rabbihi jannatan jin tsoron tsayawa gaba ga Allah tsoro ne na wajibi ba imani bane a ce za a tsaya filin kiyama shekara 50 za a je gaba ga Allah ka tsaya wannan me zai ba wannan damuwa da Allah wallahi ba imani bane imanin in an fada ka ji zuciyarka ta kada ka ji hanjin cikin ka yana kadawa to shine imani tsayawa gaba ga Allah jama'ar da suka fi kowa tsoron Allah sun fi kowa tsoron tsayawa gaba ga Allah mutanen da kaga sun gamsar da kansu na ga tsayawa gaba ga Allah ba mushkila sun fi kowa ɗaya da kayan su daga wurin Ubangiji sun fi kowa juyawa Allah baya sai haka jin tsoron Allah jin tsoron tsayawa gaba ga Allah jin tsoron kiyama jin tsoron wuta jin tsoron aljanna wannan tsoro ne na wajibi jin tsoron wuta kwaɗayin aljanna duka wannan ya zama cikin tsoro na wajibi ina fata an gane khawfun wajibun akwai kuma khawfun mubahun jin tsoro na halal shine kaman jin tsoron zaki idan ba waki a nan a sanya training ko wani maharbi kuma gashi ahlus sunna jazakallahu khairan idan zaki ya shigo nan wurin yanzu in ban shirya ba ina ga dai karatun yaya kari kenan in ba shirya ba bawa maki ni na fita a guje a cikin malamanmu da ke nan kuma sai a samu wani setin kari zakin gaba da gaba don ka ba akwai magabata da ke wannan da wanda ya guji da wanda ya tunkari zaki ba wanda ya laifi a ciki ibnu mubarak Allah ya masa rahama akwai yakin da suka ji za su yaki majiya addinin Allah a jeji aka ci karo da zakuna ba makami a hannun sai kashe zakuna uku fito na gidan suke da zaki zaki uku ya kashe a yaki bayi da makami kawai ya je kama ruwa ne zakunan suka fito ya kashe daidai ne fito ya kashe shi daidai ne zaki fito ya kashe shi duk zakin da ya da kara ne sai fadi ya mutu shi yasa jama'a wallahi bayan wannan ne rayuwar ta su ta dauke ta tama akwai bambanci to idan wani ya gudu wa zaki wannan tsoro ne na halal idan wani ya tsaya saboda ya shirya tsayawa ne na halal ina fata an gane wanda ya tsaya da wanda ya gudu ba wai wanda kai da ka tsaya din kai ka yi tsoron wajibi bane ko da wanda kuma da haka abin da kai halal ne in ko ka kare sharrin sa daga al'umma to anan za ka samu ladan a wurin Allah amma ni idan na zaki ga zaki ya shigo na duba kofar arewa ta fi kusa na shi ta ban yi laifi ba ina fata an gane akwai wani bawan Allah da irin wannan ya faru gare shi ya tsaya yana sallah sunansa Abul Hasan Allah ya masa rahama cikin tabi a yanzu shi ka dauki littafin sayarwa alamin ne ba na ka samu tarihin sa ciki ya wani azzalimin sarki aka samu da ke azabtar da musulmai wannan malami sai ya fatawa sai da karo da abin da shi sarki yake bukata sai ya tashi yin punishing din wannan malamin sai sa aka yi fencing wani wuri wato aka kewaye wurin da fence sai aka saka malamin a ciki yana shiga shi bai san me za da shi ba kawai sai kabbara sai fara lafila ashe ana so a sake masa zaki ne ya tsaya yana sallah sai aka bude kofar da ke tsakaninsa da zaki zakin afadul mujawwa salatu ayyam zakin da aka yunwatar da shi kwana uku da ci abinci ba kaga wannan zaki ya fi kowanne bala'i a bisa ga ka'idar zaki ko ya koshin ya ga mutum sai ya kashe ko ba zai ci ba zai dai kawo ya kashe ya wuce to balle kuma yana da bukata kwana uku da ci ba baban Allah ne yana tsayar sallah da zaki ya taso ai ba wace ba ko yana tsaye na sallah zakin ya zo shi kawai sai ya kama kafar sa ta yana lasa iya lasan kafarsa bai cije shi ba yana lasa bai kammala lasa sai juya take abin su bakin shi ne ake tambayar sa bayan ya fito ya abal hasan fi ma kunta tafakkur fi ma qarban asar ilayk me kake tunani lokacin da zakin ne ya zo dab da kai dan mu mun shiga cikin bala'i kai ko baka yinka sallah ba yake wallahi ma kuntu atafakkar fi ma kuntum tafakkirun وما خفت مما منه تخافون إلا أنا أقول في نفسي ألؤاب الأسد نجس أم طاهر لئلا ينقض وضوئي وأنا متصل بالله يتكوي نيبان طوران أبن دكوكي جن طورو بانا سنة أبن دكوكي سنة أطولي إنا فداء رينا شن ياون زاكي نجسا نكوبا نجسا با كده كامون داموا أتشن على ولا تأنا جانا وادا الله كنكونا طوران كنا في نجيب ما كوبا في كله to kage wannan karama ta waliyai kenan Allah ya musu rahama yasa akwai auliya'ullahi bayan Allah da dama sun wuce kuma yanzu akwai burbudin su Allah ya yanta mana irin nasu so wannan shine a takaice khaufi na me khaufi na mubah yawa akwai kuma wanda yake faruwa gare su khaufi na mubah da kamar da ya faru a wani masallaci da fa nan masallacin mu wani wuri ba za a garin nan ba ne na san masallacin da abun ya faru irin yadda muka san masallacin mu na ake zuwa wasu masallacin wajen bangaren alkibla sai ajiye makara so masallacin yana kwana a buɗe ne mai ke faruwa a wani dare wata mawakaciya a unguwar sanyi da ke ta yi yawa kawai ta ga masallaci a buɗe sai ta shiga tana kallon makara a dingine sanan kawai sai ta shiga cikin makara ta tsaya liman ya shigo fara gaza na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina rahmanir rahim sai ga an yi motsi a cikin makara sai ta ya cak yadda ka san dauke wuta akramahu Allah da ya ga ba wani mafita sai juyo sai ya ja wani sai ya saka sai ya fita wanda ya shiga gaba yana tsakiyar karatu yayin ruku'i ya miƙo sami Allahu liman da ya kada sabo sai ya ga an yi motsi a makara sai ya tsaya shi ma cak sai ya jawo wani na ukun yana shiga shi tun ba zai kawo ba sai ya ga a cikin makara an yi motsi sai ya juyo baya da ya jawo ladan shi kuma ladan ya gani sai ya buge hannunsa tsoro na uku akwai khaufun haramun tsoro na haramun akwai tsoro na haramun shine a ce ga makiya addinin Allah ba su yake ku sai ka ji kana jin tsoro kan naji a kashe ne inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu wannan shine tsoro na haramun duk mutumin da ke jin tsoron ya mutu akan addinin Allah tsoro ne na haramun Allah ya taimake mu ana billahi bin rumi kala wannan aka daga Abdullah ibn Rumi yace balagani anna Uthman radiyallahu anhu labari ya zo jira da dumi sa cewa lalle Uthman Allah ya kara masa yadda kale yace law anni bayna aljannati wan nar Uthman yace da za a tsaya da ni tsakanin aljanna da wuta nan bangaren dama na aljanna bangaren hagu na wuta wala adri ila ayyihi ma yu'mar bi kuma ban san wanne za a umurta akai ni ba ban san za a ce ku yi aljanna da shi ko ku yi wuta da shi ba yace a lokacin da nake tsaye tsakanin aljanna da wuta lakhtartu an akuna ramadan zan kwammace a mai da mai kasa ko toka kabula an alama ila ayyihi ma asiru gabanin na san aljanna za a kai ni ko wuta za a kai ni shi wannan shine tsoron waɗannan bayan Allah Allah ya musu rahama ya yarda da su a wajen bautan Allah ka duba da duk da irin bautan Allah da yake da shi da garantin aljanna da yake da shi amma na duk da wannan ba su gantar da kansu akan cewa yanzu za su bar Allah suna tabbata kan din Allah kuma suna kokarin rike dokar Allah wannan shine tarihi waɗannan bayan Allah radiyallahu anhu yana tunanin tsakanin aljanna da wuta ya kwammace gare ya zama toka ko kafa gabannin a kai shi aljanna ko wuta wannan ke nuna mana ashe jin tsoron Allah jin tsoron wuta abu ne da ya zama wajibi a kayinmu wa an Uthman radiyallahu anhu wannan asar ya zo daga Uthman Allah ya kara masa yadda idza waqafa ala kabrin idan Uthman ya tsaya kan kabarin mutum ya buki yana kuka hatta yuballa lihyatahu har ya jika gemun sa da hawaye idan ya tsaya kan kabarin wani mutum dan adam bawan Allah yana tsayawa yana kuka gemun sa zai jike jagab da hawaye saboda wani bawan Allah ne a cikin kabari yanzu fakila na sai aka ce masa tudukarul jannatu wan nar fala tabki ana ambatan aljanna baka kuka ana ambatan wuta baka kuka wa tudukarul kabru fatabki kuma daga an mutu kabari sai ka fashe da kuka me yasa muna ga da ta yawan mutu aljanna ko wuta kai kuka amma baka kuka amma daga an mutu kabari sai ka fashe da kuka faqala sai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace lalle na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa Uthman bin Affan radiyallahu anhu sai aka tambaye shi in an ambaci kabari ko abin nan wuta ko aljanna baka kuka amma na idan an ambaci kabari sai kai kuka sai yace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kule na cewa alqabru awwalu manzilin min manazilil akhirah kabari shine masaukin farko daga cikin masaukan lahira masaukin da ake saukan mutane na farko a lahira shine kabari malamai sukan dauki kabari duk da cewa duk mutumin da ya mutu yanzu a duniya bai tafi lahira ba yana wani zango da ake ce masa barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun ya bar duniya bai isa lahira ba to malamai suka ce ana daukan zaman ka a kabari ya fi kusa da lahira a kan duniyar don abin da mu yanzu azabar kabari ba mu san shi ba nigimar kabari ba mu sani ba amma wanda ya mutu ya ga wani ya gini ne gare shi duk mutumin da ya mutu yanzu ana binne shi idan addinin Allah gaskiya ne musulunci gaskiya ne ya san shi in ba haka bane ya san shi tare da cewa ba mu da kokonto musulunci gaskiya ne su kaga a yanzu duk abin da muke gani na maganar kabari lahira ghaibi ne gare mu amma na shi a wurin sa yakini ne so da duk mutumin da ya mutu ya riga bar al'amarin duniya babu yadda za a yi dawo da haka yace kabari shine masaukin farko daga cikin masaukan lahira masaukan lahira kara kara ne akwai na kabari daya na biyu akwai na kuma filin kiyama da matsayi da ku shekara 50 baya da haka za a kora ku wani wuri ku je ku tsaya a inda za a auna ayyukan ku baya da haka za a kora ku kan sirati inda za ku je ku wuce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika atman maqdiya a kefar sirati a tsaya akan wani kantara bainal janna wan nar a cikin bayan Allah na kwari da suka sabi Allah ko suka yi gaba da juna sai a cire kiyayya da ke tsakanin su wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillan ikhwanan ala suratin mutaqabilin to haka wannan duka masaukai ne makala kala har akai wani aljanna akai wani wuta Allah ya sa akai mu aljanna yace haka manzon Allah ya ce kabari shine masaukin farko daga cikin masaukan lahira fa inna jamilku idan mutum ya tsira daga kabari fama ba da ku aisar abinda ke zuwa bayan kabarin da ikon Allah ya wafi kabarin daɗi ya mafi kabarin ɗanɗano da ni'ima shine aisar saboda bawan Allah na kware tun a kabari yake fara samun ni'imar aljanna bawan Allah na kware yana cikin kabarin sa yadda hadisin al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu bayyana cikin littafin ku akamul janaiz ko kuma alamul muwaqqi'ina ar-rabb al-alamin ibn al-qayyim ko kuma cikin sunan Abu Dawud rahimahullah wannan hadisi ya bayyana a fili cewa mutumin bawan Allah na kwarai ya mutu a cikin kabarin sa ana bude aljanna a rika koro ni'imar aljanna zuwa gare shi shimfidin da ake masa a kabarin sa da kayan aljanna ne wani zai ce an bude ramin aiban da kayan aljanna ba wannan kana tambaya magana ce ta karancin ilimi ma'anar alqabru a larabci shine alhaya ba'da al-maut rawa bayan mutuwa ba wai kabarin kawai shine ainihin ramin ba shine wai kabari kadai ba rayuwa bayan mutuwa dan akwai wanda suke kariyata azaban kabari akwai irin ko irin mu'tazila suna da kokontuwa sai ba azaban kabari sun ce me dalili ai wani dabba ta cinye wani ruwa ne ya cinye shi wani kuma konewa idan za a masa azaba ta kabari sai suka dauka ramin shine kabari bayan alqabr shine alhaya ba'da al-maut rayuwar da ka samu kanka bayan ka mutu ita ce kabari idan zaki cinye kai ka tsuba wajen Allah sai kana alqabr fa in lam yanji minhu idan mutum bai tsira daga azaban kabari ba kama ba'dahu ashadd bala'in da ke zuwa bayan azaban kabari ya fi ainihin azaban kabarin tsanani mutumin banza idan aka binne shi a kabarin sa bayan an sa shi a cikin rami a rufe in ma cinye shi dabba ta yi bayan an zo an cire ransa cikin tsanani an wulakantar da ransa an sa ransa cikin isgar wuta an markone shi min kala kala za a turo aikinsa da mummunar siffa ya zo ba shi tsoro a cikin kabarin da guduma idan yadda ci kansa da guduma sai mutumin ya zama kaman toka ko kuma kaman gari Allah ya umurce shi sake komawa ya haɗiya da madan adam a sake dukansa da wannan guduma haka ake masa har gobe kiyama muna roƙon Allah Allah ya kare mu daga wannan sharri bawan Allah na kware cikin ni'ima yake mutumin banza cikin azaba yake a cikin alƙabaru nasa mun fahimci nan da kyau tayi kale yake wa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul Uthman bin Affan yake kuma naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa ma ra'aytu manzaran qattun illa wal qadr afdha minku ban taba ganin wani abu a duniya mai tsoratarwa ba face na gamsar da kaina duk tsoratarwansa kabari ya fi shi tsoratarwa ban taba ga wani abu mai tada hankali ba duk tada hankalinsa sai na yi convincing kaina da cewa babu kokonto tashin hankalin kabari ya fi nasa tsoron shi in ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wannan asar din Imam Tirmidhi Allah ya masa rahama shi ya kawo shi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayh ya tabbatar da ingancin da cikin littafin sahihu sunan Tirmidhi a wajen hadisi na 4,000 kuma ya zo sahihu na Ibn Majah hadisi na 3,461 na'am wa kana hani maula Uthman akwai wani mutum da ake ce masa hani tabi'i ne maula Uthman wato wanda Uthman ya inta shi da yana matsayin bawa shi hali din yake sami'tu Uthman yunshidu ala qadarin naji Uthman Allah ya kara mar yadda yana waka akan wani kabari ya tsaya akan kabari yana rera waka yana cewa fa in tanji minha tanji min bi azlatin wa illa fa inni la ikhaluka najia fa in tanji minha idan ka tsira daga kabari idan ka tsira daga azabar kabari idan ka tsira daga bala'in kabari tanji min bi azimatin hakika ka tsira daga babban al'amari wa illa idan baka tsira a kabarin ka ba fa inni la ikhaluka najia bana kirga ka cikin jama'a da za su rabo ta gobe kiyama duk mutumin da ya wanye da kabari lafiya da ikon Allah aljanna zai ji shi amma duk mutumin da a kabari ya samu bala'i to sai mun akwai ce in ana irga masu rabota baka cikin su don haka daga cikin alkabaru daga mun mutu in ma binne mu aka yi in ma kona mu aka yi ko ma me ya faru gare mu muna barin duniya daga lokacin zamu gane aljanna za mu ko wuta Allah ya sa aljanna za mu ji shi wannan kafar din Ibnu Mundhir Allah ya masa rahama ya kasu kitabin sa na ainihin at-targhib hadisi ya 2500 ko kuma asar na 2177 tawabi'uhu kaskantar da kai na Uthman bin Affan radiyallahu anhu kaskantar da kai abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwa mu rika daukan kanmu mu ba komai bane shi mutumin da bai san ina ne makomarsa ba yaushe yake da wani tunkaho a bayan kasa mutumin da bai san yaya zai wani da lafiya ba yaushe yake da nuna cewa shi shine wajibi ne kaskantar da kai Usman bin Affan mutum ne mai tsaunin kaskantar da kai Allah ya masa rahama ya kuma yadda da shi Ali Hassan rahimahullahu ta'ala Hassan ya zo daga ainihin Hassan Allah ya masa rahama Kale yace ra'aytu Usman radiyallahu anhu na ga Usman Allah ya kara masa yadda na'iman iya bacci fil masjidi a masallaci kula ku ahad ba komai sun bi tare da shi wa huwa amirul mu'minin kuma shi yake jagorantar musulman duniya da baki da lokacin yana kwance a masallaci babu wani security babu wani soja babu wani dan sanda babu wani mobile police shi kadai yake kwance a masallacin babu wasu masu tare shi ta gaba da baya saboda haƙin waye daban in kana so kai shi lahira dai bismillah in ka kai sai ka je gaban Allah kai bayani saboda ba sa damuwa da barin duniya din duk shugabannin musulmai da suka yi shugabanci haka Umar radiyallahu anhu yawo zai kai tsakiyar dare amma bai dame shi ba saboda in baka zalunci kowa ba wanda zai dame ka sai kai tiyawa abin ka babun da ya ishe ka amma matukar ka san ka taba haƙin wani to anan ne zaka shiga damuwa yanzu wanda ya fi kowa tsoro idan zai yawo a duniya bush ne saboda ya fi kowa zalunci a duniya ya fi kowa tsoron yawo a kasar amurka sun tabbatar ba a sanin ina yake kwana ma duk security nasa duk tsaron da yake da shi da komai da komai ba a sanin ina yake kwana amma idan baka taba haƙin kwa ba me yana nesa so da ka Usman yana kwance a masallaci shi kadai babu kowa ma a kewayen sa wannan asar din shi ma zo cikin hiliya juz'i na ɗaya shafi na 60 rabbi siham anil khalifati Usman maida as-siham suka maida takubba maida al-sashi maida mizail anil khalifa daga khalifa Usman wato jama'ar da suka soke shi ko suka yi kazafi gare shi ko suka yi raddi gare shi ko suka yi karerayi gare shi a wannan wuri za a mai da sharri zuwa gare su saboda akwai wanda suka masa karerayi ba mutumin da zai tashi bauta Allah ba mar kariya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi an ce ma haukaci ne Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim qur'ani ya karanta aka ce waka ne ya ce ma huwa bi qawli sha'ir ya karanta qur'ani aka ce bokanci ne ya ce Allah ya ce wa huwa bi qawli kafir an masa sharri kala kala har Allah yake qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun so da ka Usman ma an yi sharri kala kala a kansa har wanda suka zo yanka shi a gida sun zo da sharri ne da karerayi amma da ikon Allah malaman sunna sun mai musu amsoshi don haka fa marabi har tijaratuhum kasuwancin su ba su tiri ba a cikin sa ba أشاع المفترون على ذي النورين أمورا مختلقة ما سكر كرة 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 سنكر كرة 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 سواتا على ذي النورين أتوا أثمان بن أبان ما أبوتي هسكي بوداجيو هسكي بين أوران رقية هسكي ربيون أوران أم كلثوم كما يدبوك بيّن أشي كبين متنين داك سنيا أولي أعلم النبي الله بوداجيو الدنيا الأمورة مختلقة ولتركر الروح waqira'atin da ababin da aka kirkira makshuba wanda suke ayaye a fili an yaye su ka san karerai ne iftira kirkire kirkire mukhtalika ko kuma mukhtalaka wanda aka kirkire su maganganu araju biha ta masal haqiqa niyyar su shine su tafiyar da hasken gaskiya su yi kokarin dinsa shi haqiqa abin da ya tabbata na gaskiya wa qala fi ثالث الخلفاء الراشدين da kuma niyyar su ta suka a cikin ɗaya daga cikin khalifofi masu albarka guda uku guda hudun nan wato na uku ma a cikin su number 1 Abubakar number 2 Umar number 3 Usman niyyar su ya za a muzanta shi don duk masu mummunan aqida wannan shine manhajin su duk wani bawan Allah na kware zai kokarin ganin ya za a masa sharri saboda idan aka masa sharri malungani da suka lalace to al'umma aka cuta akwai wanda ya irin wannan ka dauki littafin Rabbil Kawthar Al-Kawthari littafin nan da mutum ya dai tun da kansa bai bar kowa ba ya zagi wannan sahabi ne wannan sahabi sharri ya da kai wa maliki ya da maliki sharri ya da kai shafi ya mai sharri duk waɗannan bayan Allah Allah ya musu rahama san da kowa sharri a duniya me dalili in ya aibata imamu malik kai da fasiki ne mutumin banza ne da bai yanzu mu wafa ba za ka karanta ta ba kaga ya ci burin sa ya yi nasara saboda niyyar shi ne a bata su wai dan kada ka dauki maganar su duk maganganun sa ƙarya ne shi waɗannan bayan Allah su imamu malik shafi abu hanifa imamu ahmad aqida suke kai ta sunna babu kokonto a kai mafhum tayyib wanbara lahum ulama qadiman wa haditha malamai sun fito karara sun bayyana sharrin maganganun su qadiman tunda wa hadithan da kuma yanzu duk abin da aka yi na ƙarri akan Usman a da da a yanzu da ikon Allah malamai ba su huta ba suna bayyana cewa ƙarya aka masa faraddu sihamakum ila nuhurihim sun ne da takubban waɗannan abokanan gaban Usman ila nuhurihim zuwa ga ƙirjinsu su da suka harba bi ma'ana kaman mutum ya ɗauki kibiya sai ya harba sai ya zama wanda ya harba gare shi ba da same shi ba sai ta dawo ta saki ƙirjinsa so shine bi ma'ana sai suka dawo da takubban da suka yi wato kifauke kibau afwan sai suka dawo da kibau da suka harba zuwa ga ƙirjinsu su wanda suka harba kibau da ina fata an gane to baka da suka yi sharri akan Usman da aka bayyana zai gane ashe su ne mutanen banza ba shine mutumin banza ba wannan shine manufa da wa kashafu zaifahum suka fitar da sharrin su a fili wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai yin rinjaye a cikin al'amarin sa Allah ne ya kare Usman bin Affan radiyallahu anhu wa min hadha al-iftira'at iya daga cikin wannan kabirai da ake yi akan Usman bin Affan radiyallahu anhu daga cikin na farko awwalan qaulukum maganasu innahu cewa lalle shi ay Usman wato Usman lam yaqtul Ubaydullah bin Umar bin Hurmuzan cewa lalle shi Usman muna zargin sa akan bai kashe Ubaydullah bin Umar akan shi Ubaydullah kashe Hurmuzan ba wannan shine zargin farko da ake Usman wannan magana akwai dan kissa kadan akan ta bari dai mu karanta don mu bari mu yi bayani a takaice don a fahimci kissa yadda al'amarin yake shine bayan an kashe Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu bayan an kashe shi sai Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu wannan sahabi Abdurrahman dan Abubakar Siddiq mun karanta tarihin sa kadan karkashin shakhsiyya ta Abubakar radiyallahu anhu sai yace kashe Umar da aka yi a masallaci jiya gabanin aka kashe shi na wuce wasu mutane guda uku na farkon su akwai shi Fayrus Abu Lu'lu al-Majusi da shi da wani mutum da ake kiransa Halida da kuma wani mutum da ake kiransa wannan kenan Hurmuzan suna tsaye shi Abu Lu'lu al-Majusi ba Yahude ne mutum ne dan kasar Faris a asalin sa aqidar Yahudanci yake kai shi kuma Hamina wannan mutum shi kuma yana kan aqidar kristanci ne Hurmuzan wannan na ugun su kuma ya musulunta asalin sa dan kasar Iraki ne musulunta sai ce na wuce su da wannan wukar da aka soki Umar da ita jiya a masallaci da na wuce na hange su uku suna tsaye da wukar a tsakanin su da suka hange ni sai gaban su ya fadi suna magana har wukar ta fadi a hannun ɗayan su yace kuma ita ce na ga an soki Umar da ita a masallaci kuma tun jiya da naga suna maganganu a dare na sa akwai shirin da suka kulla wannan shi Ubaydullah bin Umar din dan Umar bin Al-Khattab ne ana fadan wannan bayan kashe babansa ransa da ya baje kawai sai ya gida sai ya dauko takobi na farko ya tuna jagoran su Abu Lu'lu ne ina yake shi kuma ya kashe kansa sai wuce gidan Abu Lu'lu sai ya kashe matarsa ya fito zai fita sai ga yarsa ta shigo ita ma sai ta da ita aiki sai yake wajen hami na wancan da nasara yana zuwa wajen su shi ma yana zuwa wajensa da ikon Allah shi ma kawai sai ya kashe shi sai na uku shi ne Hurmuzan musulmin shi ma da ransa ya baki da yake kawai sai ta da shi a aiki saboda su uku aka ce an gani a dare da wuka wacce aka soki babansa kuma an ce an gani su da wukar har ma ta fadi kuma suna cikin halin karkuwa da ya kashe wannan mutane guda uku sai maganganu suka yi tiyawo a cikin garin Madina. Me yasa Ubaydullah bin Umar ya dauki afshin a hannunsa? Me yasa yayi kaza? Ya kashe waɗancan mata da sauki, makiya addinin Allah ne. Na biyu da sauki, amma na hurmu zan ai musulmi ne. Me ya matsayin wanda ya kashe musulmi? Shi ma sai a kashe shi. Walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Ko kuma kutiba alaikum al-qisasu fil qatl, al-hurr bil hurr kenan. Suraka sai sahabbai suka rabu biyu. Wasu suka ce laifin da Ubaydullah yayi dole Ubaydullah a kashe shi. Daga cikin sahabbai sai Amr ibn al-As sai bai goyi baya ba. Jiya ubansa na jagorantar mu a kashe shi a masallaci, kuma a bashi labarin ga wanda suka kashe baban nasa an gansu da wukar dan yaje yayi cikin ashin hannunsa, ai kuskuren da ya bai kai a kashe shi ba. Kuna ga akwai adalci jiya a kashe ubansa a masallaci mu kashe shi? Sai sai shi bai gamsu ba. Duk da ya kashe Hormuzan musulmi ne, ba mu yarda a kashe shi ba. A lokacin Uthman ibn Affan ya ce ya ci gamsuwa da maganar kada kashe Ubaydullah bin Umar. Me dalili? Saboda halin da ya samu kayansa a ciki ɗaya kenan. Na biyu kuma Hormuzan akwai masu zarginsa da munafurci. Na bayyana musulunci da ɓoye kafirci. In ba haka ba, me zai sa a ganshi da wuka da Yahuda suna magana a kai? Kula da wannan da aka yi kai kawo a kai. Sai Usman ya ce babban abin da za mu amince da shi, ba za mu yarda a kashe ba sai dai mu ce a bada diyya. Da aka amince za a bada diyya, kowanne za a bada diyya dinar 100. Sai Ubaydullah bin Umar ya bayar da kuɗi. Usman sai ce ya ɗauki nauyin biyan diyyan zan biya. Sai biya a cikin personal kuɗinsa. To shi ne ake zarginsa waye hana shi kashe Ubaydullah, wannan ita ce magana. Sai ka ga mutum ya zo shi mai aƙida da ta saba wa sunna, sai ya ce maka to ai bai kashe Ubaydullah bin Umar ba, kuma Ubaydullah ai Qur'ani ya ce kutiba alaikum al-qisasu fil qatl, saboda ba a san me cikakken tarihin ba. Mun bai sanin da kyawu tayyib. A taƙaice malam ya ce wal jawab amsa akan wannan anna Uthman radiyallahu anhu, lalle Uthman Allah ya kara mar yadda da fa'a diyyatahu min maliki, ya biya diyar Hormuzan din daga cikin dukiyarsa, ya biya wa Ubaydullah bin Umar ba'da an shawarar sahabata, bayan ya nemi shawarin sauran sahabbai. Li'annahu, domin cewa yadda labarin yake, shine waliyu damin katil alladhi lam yakun lahu wali, shine waliyin wanda ya kisan idan bai da wali. Idan kana obarin shugaba wanda bai da wali, to kai ne waliyinsa. Wadafan da ka'idatin, tsayawa akan ka'idar da malamai ke aiki da ita tun zamanin sahabbai, shine as-sultanu waliyyu man la waliyya la, shugaba shine waliyin wanda bai da waliyyi. Yanzu haka ake yi, mace za ta musulunta, yanzu iyayen da su kore ta, sai a kai da gidan liman wane ko gidan shugaba wane, shi yake zama waliyinta. Me dalili? Saboda as-sultanu waliyyu man la waliyya la. To wannan ji an kashe babansa, kuma yaro ne matashi, yanzu za mu sai bari a kashe shi? Ya ce a'a, tun da bai da mai biya mai diyya, nunu ne shugaba, ya ka haƙƙi a kaina yake. Ka duba dai adalci waɗannan bayan Allah. Wafi ba da riwayat, a wasu sashe ruwayoyi kuma aka ce da Uthman bin Affan radiyallahu anhu ya tura madiyar zuwa ga iyalan Hormuzan, shi wannan musulmi ne, sai suka ce sun yashi. Shine annabin al-Hormuzan, cewa lalle shi dan Hormuzan, sunansa al-Qumaziban, afa'an al-katil, yace yayi afuwa ga wanda ya kisa din, yayi afuwa ga makenan Ubaydullah ibn Umar. Wa riwayatun tu'akkidu anna al-Hormuzan khattata li katl Umar, kuma akwai ruwayoyi da yawa da suke tabbatar da cewa shi Hormuzan musulmi ne, cewa wanda suka taimaka kashe Umar radiyallahu anhu. Malam ya ce ka duba cikin littafin Tarikhul Muluk wal Umam na Ibn al-Jawzi, Allah ya masa rahama. Mun bincike wannan kyawu tayyib. Sai na biyu, saniyan sharri na biyu da kuma karerai da ake a kan Uthman bin Affan, Allah ya kara man yadda. Wa min ha qawluhum, daga cikin wannan karerai akwai magana da suke cewa inna Uthman, lalle Uthman walla aqaribahu,
ya yi ta jagorantar da masu mulki ɗan uwansa ne kada shi in ka ji ba wane izzakadi gwamna wane kaza kaza duk ɗan uwansa ne shine walla aqaribaku bai ba da mulki ga kowa sai dai in kai dangin sa na jini ne shine zargi na biyu da ake yi wa jama'ar da ba su da aqida mai kyau haka suke faɗa cewa zamanin Usman bai ba kowa mulki ba sai zuriyarsa wannan dan bafansa ne wancan dan kawunsa ne haka yake yi suka ce ka Abdullahi bin Amir كما عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة ده كما وليد بن عقبة ومروان بن الحكم ده كما مروان بن الحكم وعبد الله بن ابي السرح ده كما عبد الله بن ابي السرح وعزل الصحابة يا كما تشير وصول صحابي لغا ملكي حكا كما يتير يدور يلقى وانسى شي يسا جماعة دك يدك يا أدل فينا سيكاي حقولي دك يدك دي الله دم سيكاي حقولي دون دامن تنو أصل الدنيا idan ka bi Allah mutanen kirki su yaba mutanen banza su yabe ka idan ka bar Allah mutanen banza su yabe ka mutanen kirki su aibata ka to haka ne kullun idan zaka bi Allah na kware suna yabo na banza suna muzantawa in ka bar Allah na banza suna yabo na kware suna ne suna aibatawa yanzu ko ne tafiya muke tare a mota yana sid na baya sai yake cewa kai Allah saka annabiya ne da alkhairi Allah saka aljanna ne ni ban sani ba sai yace amin sai wannan gebe din da suna tadi ci gaba da tadi yake cewa ai wallahi ya taimaka mana ka san mamaki yace gida kaza na waje kaza wallahi duk jiya da ke wurin kowa ya shafuri ya biya kudin ta sai na jiya nake masa ba amin ba kaji ba to mutum ya ce Allah saka wani ka san ko wani makabarta ya saya ko wata wani masallaci ya gina dole za ka yi zaton alkhairi daga farko wai jiya ne a wuri kaza ya ce turi to wannan shi ne magana da waɗannan mutane da aka kira an zargi Usman cewa yana jagorantar da su a kayan mulki kuma dukkan ne su 'yan uwansa ne na farko Abdullahi ibn Amir ko ya jagorantar da shi akan shi ne his excellency a garin Basra bayan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya bar wadin shi aka jagorantar a kai shi kuma a lokacin da aka jagorantar da shi yana yaro ne karami shekara 25 mutanen Basra da kansu musulmai suka turo cewa muna bukatan yanzu a turo mana shugaba matashi su musulman wurin suka turo Usman sako mu abin da muke bukata jagoran mu yanzu matashi muke so har ma auni ne kace wanda bai kai shekara 30 ba hikima sallallahu ta'ala alam Usman bai tayi sai dauki Abdullahi ibn Amir ya tura musu wal jawab amsa ka Abdullahi ibn Amir don anna Abdullahi ibn Amir lalle Abdullahi ibn Amir da ake zargin Usman ya bashi gwamna kana kafir al manaqib iya da alkhairai da yawa yawancin manaqib sune abubuwa da kai achievement a rayuwarka achievement na rayuwarka shine manaqib to iya da achievement da yawa a rayuwarsa fataha Khurasan shi yayi a karkashin mulkin sa akai buda garin Khurasan musulunci ya kafu aka kafa daular musulunci wa atrafa Faris da kuma wani bangaren Farisa kasar Iran kenan wa Sajistan da kuma Sajistan wanda magarar da ake a zamanin sa musulunci shiga cikin kasar Afghanistan shi ya jagoranci al'umma suka yi yaki aka shigar da musulunci har capital na Afghanistan Kabul wannan shi Abdullahi ibn Amir yadda dai kake ga musulman Afghanistan da kake shawon su 'yan Taliban to wannan bawan Allah shi ya kai musulunci ne hatta birnin Kabul a yanzu Abdullahi ibn Amir shi ya kai musulunci ciki wa ghaira zalika da wasu garuruwa ko ba bayan wannan wani bangaren Rusya duk ya shiga ciki saboda an kira Khurasan bangaren Russia wani bangaren Tajikistan duk ya shiga ciki har wani bangaren China ya shiga ciki duk wannan bawan Allah nan yana gwamna shi yayi jagoranci yaki akai nasara a wurin akwai malaman tarihin da ke cewa a cikin wannan al'umma tun daga farkon ta har karshe cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samu mutumin da karkashin mulkin sa yayi komandin yaki aka shigar da musulunci garuruwa da yawa irin Abdullahi ibn Amir ba ko Umar radiyallahu anhu wasu an yi nasara karkashin mulkin sa ne ba shi ne komandin ba
amma Abdullahi ibn Amir shine kobarin komanda da haka shikenan mutumin da ke da wannan cimma din dan an bashi mulki ne shi yayi
na'am qala ibn taymiya alahu شيخ الإسلام أبو الأباس كو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن الخضر بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الله ينصر حمار يتي أن له من الحسنات ونن باوان الله عبد الله بن عامر إيادة حسنات أبو بوا كاوى وديوى عراي وصا والمحبة لكم كونا في قلوب الناس أتشن زكاة جماعة ديجا قولانتا سنا صنصة ma la yunkar yabo da alkhairi da babu wanda yake inkari a duniya yace to me damuwa jama'ar da yake jagoranta suna jin dadi suna marfatan alkhairi ai haka ne siffar shugaba adali da makaranta ko a cikin hadisin Abu bin Malik radiyallahu anhu hadisi na Muslim Allah ya masa rahama cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alayhim wa yusalluna alaykum su ba ka jama'ar da ya jagoranta ma suna kaunarsa su ba ka shi ba abin zargi bane a kansa alaka sa da Usman radiyallahu anhu dan kawunsa ne wannan shi ne alaka da sai kuma na biyu annal walid ibn uqba sai kuma walid ibn uqba aka ce shi ma wa yake bashi mulki alaka sa da walid ibn uqba kuma shine asalin wannan uqba din da aka kira sunansa baban walid din bayan baban Usman ya rasu Affan kenan to mahaifiyar Usman sunanta Urwatu sai ta auri wannan Uqba wato kenan baban Walid din sai da shi wannan Walid din yana kiran ma ainihin mahaifiyar Usman da ce baba ne saboda matar babansa ne ina fata an gane to ne shi yana kafa da Usman babansa ya auri mahaifiyar Usman radiyallahu anhu to shi kuma an bashi gwamna ne a Kufa wannan shi ma mutum ne adali amma na tun a zamanin su akwai jama'ar da suke cikin musulunci amma na ba musulmi bane wanda ake samu mutanen khawarij alladhina kharaju an ali wa muawiya wa amr ibn al-as tun a zamanin ba su fito fili ba a zamanin Usman dan sai zamanin ali suka fito fili amma na aikin su shine duk shugaba na kwarai na al'umma su aibata shi su suka fara sawa al-Walid ibn Uqba evil genius za ku ji yadda ana gaya wasu masu mulki evil genius ko to gaskiya wannan suna an fara aiki da shi a kan Walid ibn Uqba ne kuma masu aqida ce ta shari suka fara gaya masa suna ce masa evil genius na'am mutum ne wanda ya yi mulki na adalci shi Al-Walid ibn Uqba duk da haka dan adam ne yana iya yin kuskure amma na ya yi mulki na adalci saboda adalcin Walid ibn Uqba a mulkinsa ana ba shi mulki gwamna da aka zo kana masa gidan da zai shiga yi gwamna yana zuwa gidan sai yace kofar gidan a karya ta cire sai aka karye kofar gidan aka cire ta aka ce me dalili yace a matsayin na shugaban al'umma ai ya dace a ce gidana ba kofa saboda 24 hours din mai bukata ne dokai sun yi shi ba kawai shi tunaninsa kenan don haka har yayi mulkin ya kammala gidansa babu kofa a buɗe yake daga kan layi 24 hours anytime za ka zo ka shiga yace wannan shi ne ka'ida in akwai kofa a wata ran za a kulle yace in na kulle wani zuwa dariya da bukata zai yi danni amma idan babu kofa an yi zo kawai sallama sai ya shiga ba shi kenan bayan huta su ba ka shi yana zuwa gidan mulki kofar karya ta aka yi aka cire gaba ki ɗayanta ka ji babbar magana da wani da aka bashi kansila yana akwai kansila nan da ya haƙuri idan yana da kofar kaza ko zai ji a masa ta ƙarfi a yi ƙarfi ya rika alshashi zai huda ta kuwa kai wannan alshashi zai huda to Allah ya gyara mu ga baki ɗaya mu waccan magana din ta Abdullahi ibn Amir yabo a kayansa mu duba cikin littafin Minhajus Sunnati Nabawiyya في نقد الكلام الشيعة والقدرية لابن تيمية رحمه الله لتافي نشيما مهمي صوصي وليد بن عقبة فلقد والله عثمان حقيقة عثمان ياشو قبان تد شيعة ملكي لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الشيد لن بابا تنمن زم الله طيراد أمين شو الله صبتا قريشي توعد المكة ولقد والله الصديق قبل ذلك
kuma gabanin Usman yazo ya sa shi ya zama shugabanna ai Abubakar Siddiq ma ba shi shugabanci amma tunda mutane zargin Usman suke bukata sai suka ki yin magana akan Abubakar sai suna miki reference kawai da Usman bin Affan yake wa ma yurwa abinda ake ruwaitowa kowa ya saurari maganar da kyau wa ma yurwa abinda ake ruwaitowa sai ya kawo shi a fi'il mudari mabniyun للمجهول لماذا لأن فيه ضعف أظن ذلك رويته أن القرآن في القرآن فسكه يأتي شيء فاسكين في قوله تعالى ثم قال الله جسوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا شاوى أكل فأكي مغانا ونم مغانا حتى فكان أهل السنة تواسو حركة دعنا مقابلة دعين سنة دعين شيء ونم سويكما حجة دعنا أي فاسق إبارة كافر جيباني wannan kissa sai ana cewa wai akan Walid bin Uqba ne malam yace fa laysa sahiha wannan bai inganta ba walaqad kana inda nuzuli hadhihi al-aya a lokacin da aka saukar da wannan aya hadithan saghira as-sinn yana yaro karami ne mai karancin shekaru saukan ayar wasu malaman tarihi suka ce da yake shekara 4 ma a duniya to mutumin da ke da shekara 4 a duniya shi ba sauko da aya akan cewa shi fasiki ne ai ba ma alkalami akan sa na rubuta sharri yanzu za ka ramu ɗan shekara wadda ka ce fasiki ne ai ko kirsa ne ba za ka biya masa haka ba su da ka wannan kirsa da ake cewa in ji a kun fasikin bi na bayan a kan sahabi zai sauka wannan magana la asra laha fi kutubi sunna wannan magana ƙirƙiran ta aka yi wannan aya ba a kan sahabi ta sauka ba ƙarin bayani ɗauki littafin al'awasin min al-qawasir na Abubakar al-Arabi Allah ya mar rahama shafi na 90 zuwa 91 wannan littafi yana da muhimmanci al-awasim min al-qawasim sai dai guda biyu ne akwai al-awasim min al-qawasim na Abubakar al-Arabi rahmatullahi alayhi akwai al-awasim min al-qawasim na Dr. Ibrahim Wazir dukkanin su biyu akan tarihi ne kuma suna da muhimmanci mun fahimci da kyau tayyib amma ittihamuhu bi shurb al-khamr sai kuma zargin da ake mar cewa wai ya sha giya wannan ma ya wato cewa Walid bin Uqba ya sha giya fa sahih magana ingantacciya annaha lalle da lamarin yake kanat mu'amara qadifa bidduku ba giya ya sha ba kawai ya sha wani mai kama da kunu ne sai aka aibata shi aka je aka yi sharri akan ya sha giya walaysa hunaka dalilun sahihun yarkanu ilayhi almuslim babu wani dalili ingantacce da musulmi zai iya karkatuwa gare shi li tasdiki zalika gaska da cewa Walid bin Uqba ya shagiya babu dalili wala kadi hadafa li Usmana shi da kansa ya rantsa wa Usman radiyallahu anhu Allah kara mare da annahu ma shariba hatta bi shagiya ba Usman ya tambaye shi ka shagiya yace wallahi tallahi ban shagiya ba sai to ne ashe wasu jama'a ne suka shirya kai da niyan su muranta shi su kuma suka zo su wajen guda bakwai suka ce wallahi tallahi ya sha giya aka ce me dalilin ya sha giya suka ce yayi harawa mun juwari a cikin harawa shi ne dalilin su na farko na biyu kuma aka ce me dalilin suka ce mun ya mai sallah wata ran sallan asuba sai raka'a hudu idan da raka'a hudu sai ya juyo sai ya ce ta isa ko a kara muku sai muka ce ta isa suka ce in ba sha giya ba ya za a yi sallan asuba raka hudu kuma da tambaye mu ko a kara aka nemi shaida a wurin sauran jama'a da yake jagoranta a kafar kuma suka ce ba gaskiya ba ne su ba san wannan labari ba kuma kullum ya ira mu sallan asuba su ko ne suka ce wallahi tallahi ya sha giya in za a yi magana bayan sai su ba su yadda ba dole kawai haddi a kayinsa ba su san jin aya ko hadisi وقالوا لا تسمعوا لهذا القران ولا غاو فيه لعلكم تغلبون دائما duk mutumin banza ya yake bai so a tsaya ayi bayani a nisa kawai a ta da kura a wurin fakala usman usman yace walid barin baka hakuri zargi ya yawa akan ka dan kai ana cewa dan uwana ne gashi tun ga jagorantar da kai mulki irin sharrin da ake yi jama'ar da kake jagoranta ba su kawo wannan complaint akan ka ba adaljin ka ya kai level na ka karya kofar gidanka duk mai bukata ya shiga gida amma tunda akwai masu bukatan sharri sai suka ci gaba da wannan sharri yace kula da wannan qala fa qala kuma Usman yace mu kaimul hududa wa yabu shahidu zurbillah ka amince mu maka haddin ka sha giya yanzu amma na wanda yayi shaida na kariya ya san makomar sautane gobe kiyama idan baka yi laifin ba aka ma kazafi aka ma haddi ai baka da laifi a wurin Allah haddi shin giya gura na nawa 80 malamai sai ne sahabbai sun yi kiyasin wannan ne dogaro da wanda ya kazafi bula 80 ake masa wanda ya sha giya yana kazafi sai aka yi kiyasin wancan akan kazafi idan mun sha giya sai ku sami kuna karatu masallaci sai ce wannan din yayi iska ne kuna fa'adan qur'ani ne ko kuna ta'alim ko kuna tafsiri sai ce yayi iska ne kuma shirin ne dan iska to kaga yana kazafi duk wanda ya sha giya zage zage da yake kazafi ne to kula da wannan tun da yana kazafi sai amur bura 80 irin da ne kazafi ina fata mun shirin da kyau so wannan shine na biyu maganar da ya faru akai yace zamu maka wannan hukunci amma na duk wanda ya kashe dan ƙarya makomar sa wuta Allah zai saka mai da wuta to ina ga kada zamu ƙara sa ko na Marwan kada karatun yayi tsawo wa amma Marwan ibn al-Hakam sai kuma Marwan ibn al-Hakam shi na Marwan ibn al-Hakam akwai masu akidu masu muni suna kiransa da evil genius Allah ya kare mu daga wannan fa huwa rajul adil mutum ne adali ويكفي أن له أحاديث في الصحاح يا إشيك قد جاء وآدلين إياد حديثي أتكل للتاف بخاري المسلم ده سورا تكدو إن جمت التو أما توليته لعبد الله بن عبد السرح سيكما جاقورا تدى عبد الله بن عبد السرح ده هذا في أي يا جاقورا تدى شو أما عبد الله بن عبد السرح أنا ذرجل سويدة شاعتبه يريد فهو الذي ارتد بعد اسلامه ده چوا yayi didda ba ya musulunta haka to amana wala tadi taba ya tuba wa ada ya dawo musulunci wa hasuna islamu ko musulunci sai ya kyautata akwai wanda yake duk wanda ya taba yin didda ko ya dawo ya gyara ba a karban aikin sa ba hujja kan wannan bayani akai ya ba ka ce abinda kai nan ridda ne sai ce ya amince ya dawo zuwa ga dinin musulunci mene ne ke akan wannan mu kanmu yanzu mun fashar da muke ciki ne kalma ɗaya mutum zai bar musulunci bai sani ba ga hadisi ya zo a cikin muslim ingantaccen hadisi ga wani kamar su a bukhari ta kun fitan ka kaifa in min al-layl muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya bai da haka wajahada jihad al-abrar yayi jihadi jihadi na mutane masu nagarta bayan Allah na kware wa mata bayin taslimataini ya rasu tsakanin taslimataini taslimataini ne ake nufi kina nan na'am bayin taslimataini wa alaikum assalam na'am na'am na sai da musulunci to ina bayyana yake tsakani wanda uwa ne yake cikin sa Allah ya saka mada alkhairi magana an yi fassara malaman tarihi sun yi fassara kai guda uku magana mafi inganci yana sallah Allah da kirayuwar sa kawai shi ne abin da ake nufi wa ma'lum sanannan abu ne annal zunuba lalle zunubai laysat musqidan al adala dan mutun ya taba yin zunubi bai sa a ce adalcin sa ko ya dawo ya gyara kan sa da Allah ya baci idza waqa'a minhu at-taubatu matakar ya tuba yana zuwa ga Allah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihi masar wa kana Allahu ghafurur rahima wasu kuma ce ya ma da sune a gindin dakin Ka'aba duk akwai wannan tarihin da ake rubuta a kai wannan duk zargi da ake kakan guda hudun nan ga takaitaccen tarihin su ana zargin Usman waye ce ba su mulki kuma fa lokacin da aka zo yanka shi ma a gida an zo mar da zargi wajen akalla guda bakwai dukkanin su ya amsa su amma tun da abin da ya kawo su barna ne aka kama shi aka kwantar aka yanka shi yadda ake yanka rago fa na'udhu billahi min dalika سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله اعلم
da wani ɗalibi ya turo sati da ya gabata sai na ce in sha Allahu zan karanta a nufe wataƙila yau idan na zo sai a yi bayani shawarar a taƙaice dai bari in karanta jumla mai muhimmanci ya ce assalamu alaikum ina son malam ya bada shawara a wajen karatu a kan hanyar yaɗa wa'azi wajen yin rubuce-rubuce ko fassarar littattafan sunna da harshen Hausa ko rubuta nasihohi da malamai suka yi a kaset ɗalibai su rubuta shi zama littafi ko idan an sa karatun wani malami kamar yadda ake a yanzu a nan sai a samu wasu ko wani ɗalibi yana rubutawa da Hausa ana kammala karatun littafin kuma ga fassararsa da Hausa domin yin hakan ya fi a ce ɗalibi ya fassara ba buƙatar bayani da malamai suka yi bayan nan da ƙarshe sai ya ce kuma wajibi ne masu hannu da shuni sai sun taimaka wajen tabbatar abu to shawarin da ya bayar dai kawai kan abu ne na rubutu wanda bi haƙiƙa shawari ne mai muhimmanci duk da wata abin da ake yi dai a kasa da ake yin ta ba a rubutawa to akwai kasawa a wasu shekaru kasa jididdiyarsa ba zai kai shekara 100 ba a duniya amma na rubutu da ikon Allah mai da takaddun da yanzu a rubuta tun gabanin zuwan musulunci cikin wannan wasan madar ana nan kuma ana karanta wasansu wasu kuma tun zamanin tabi'a aka rubuta har yanzu suna nan so ma kutuba qarra abin da aka rubuta iya tabbata kuma a wurare da dama da muke karatu gaskiya ana yin haka akwai kafin da nake a jami'a na Bulughul Maram ɗalibai suna rubuta shi gabaki ɗayansa in an yi darasi kaset da ya za a ba wani zai je rubuta kasirin daga farkonsa har ƙarshensa in an yi wani haka ake yi kuma su suka yi sitin kansu kwamiti kuma suke yin wannan haka so Allah ya taimaka kuma akwai wurare da dama da akan yi haka so wannan shawari ne mai kyawu amma na babban harka don a wanda yadda ka faɗa matsala ce ta kudi kuma taimako yanzu na addini sai jama'ar da Allah ya ba wa ikon yi amma na abu ne mai matuƙar wahalar gaske Allah ya taimake mu Allah ya
ƙara son a yi masa bayani game da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farko abin da Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta shine alƙalami abin rubutu ga kuma wani hadisi da ya zo har yanzu na biyu yana magana kan cewa ainihin al'arshin Allah shi aka fara halitta saboda haka yake son malam ya bambance masa wannan daga cikin matsalolin nan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan tambaya ce mai muhimmanci duka hadisan sun inganta da wanda yake alƙalami ne awwalu ma khalaqa Allahu tabaraka wa ta'ala alƙalam da wanda yake al'arshi duk sun inganta har shi yasa Ibn Kathir Allah ya masa rahama cikin littafin Al-Bidaya wa An-Nihaya wato farkon halittar duniya zuwa ƙarshe da yazo kai sai yace malamai sun yi sabani a duniya akan abu biyu wanne ya riga dan uwansa alƙalami ya riga al-arshi ko al-arshi ya riga alƙalami da ya duba lafazin maganganun tarihi sai yace alƙalami ya riga al-arshi alƙalamin da Allah ya rantsa da shi nun wal qalami wa ma yastarun wanda yake uktub rubuta yake mai zai rubuta yake uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyama ka rubuta duk abin da zai faru har gobe kiyama alƙalamin ya rubuta daga farko har ƙarshe inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun so a fahimta ta Ibn Kathir Allah ya masa rahama alƙalami number 1 ne al'arshi number 2 kun ga jaran da kyau so wannan shine fahimta da cikin al-bidaya wal nihaya wallahu ta'ala a'lam
assalamu alaikum malami na biyu ko yana magana kan cewa malam yana tambaya ne game da ainihin wato interest da ake samu a banki ne matsayinsa idan ya samu zai iya bada sadakarsa ko kuma zai bada kyautarsa ko kuma yaya zai iya samu wani interest ɗin
wannan kuɗi malaman sunna duk sun yi tarayya akan haramun ne a ci shi wato kuɗin da ake kara mata mai suna riba malamai sun yi zama cikin rabidatul alimi al-islami sun ba da fatawa a kai yusuf al-qardawi Allah ya rahama ya yi rubutu a kai ali bassam cikin tawdihul ahkam sharhan bulughul maram babu riba ya yi bayani mai tsawo a kai mujallad da'awa na saudi arabia sun dade suna rubutu a kan babu kokonto wannan kudi interest din haramun ne to sai dai magana da ke faruwa mutum na iya samun kansa cikin halin lauri dole zai aiki da saving account a wannan halin ana kara mar wannan kudi shi haramun ne ci ai zai yi farkon al'amari malamai sun yi fatawa juri ke cin karo da juna daga ƙarshe
aka fi karkatuwa zuwa ga fatawa daya. Fatawar su biyu na farko wani bangare suka ce yayi tabarin kudin a cikin account wannan interest din ko kuma riban yana daukar uwar kudin sa wancan kar ma rika lissafi da shi ya haka kudin da yake ajiya a account iya lissafi yana withdrawing yana sayin nawa ne nasa duk abin da ya karu akan wannan ba nasa bane suka ce sai bar wannan a cikin account din saka ce to wannan akwai illa biyu a cikin sa illar farko yana iya yiwa kudin ya taru yayi yawa riban Allah ya jarrabe shi a wani zamani bai da kudi ga kuma riba a kawo nufi zakai 100,000 sai shaidan ya fara bashi fatawa ai ad-darurat tubihu al-ma'durat sai ya jidi wannan kudin ya je ya ce ya samu kansa a bala'i illa ni biyu na iya faruwa ya hakura da kudin ya ki dauka idan ya bari ai wani makiyin addinin Allah kudin wajen sa zai koma kai ka bari ni na bari wani ya bari suka ce zai iya sayan makami ya kashe ka wanda ke kinka shi zai dauki kudin so wannan shine magana na farko aka ce akwai illa biyu a cikin ta magana ta biyu wanda ita ce aqrabu ila sawab da malamai suka fi tarayya kai shine idan aka sama wannan kudin a cikin account sai ka dauke shi sai ka duba mutumin da babu wata alakar jini tsakaninka da shi babu wani nauyin sa a kayinka ba wa bane ko kane ko mata ko da ka samu wani ko kuturu a gefen hanya yana bara makahu yana bara bai ma sanka ba ka da kowannan riba 10,000 sai ka sa mara gaban sai ka wuce yana ma Allah saka alkhairi kai ka wuce abinka baka ji ba anan kuma suka ce ko kai ba ka da lada saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai sarki ne dai karama abu sai mai sarki wannan bai da sarki menene ribar ka suka ce me yasa kake cin kudin tsoron Allah ne to ribar ka tsoron Allah zai sa Allah ya yarda da kai dan ka guji sharri saboda jin tsoron sa kamar yadda aka kira mutane bakwai da Allah ke inuwantar wa cikin su akwai wanda ya samu ikon yin zina aka kira shi yake mai dalili saboda tsoron Allah yasa yana son abin da ke so kai tsoron Allah yasa ka nisanci kudin ba ka da lada amma zai sa Allah ya yarda da kai in ka yi don Allah da wallahi a'lam
na uku yana tambaya malam ina matsayin zubda ciki idan mutum yana da matarsa sai ya kasance matar tana da ciki sai yake ganin cewar idan ya ci gaba da shayar da yaron zai ba wa ainihin shi wannan wanda aka haifa din illa na cikin zai ba da illa saboda haka ina matsayin a ji a bar wannan ciki ko kuma zubar da shi zubar da ciki yake tambaya me illarsa
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan tambaya ce mai buƙatar lokaci sosai na farko gabannin asan zai cutar da yaron sai an gwada ake sani mafiya yawa Allah ya jarme mu da karancin son yaya rayuwar ta koma rayuwar turawa mutum daga shi sai matarsa sai yaya hudu haka yake so ya rayu a duniya wala duniyar gaba ke da alhali ya dace a addini mu riga shawarar in zaka samu yaya 700,800 ka haifa da ikon Allah in dai masu albarka ne haka ake bukata yawa amma ai ba zuriya ne abin tsoro a cikin ta wa yake rike ta Allah ke rikewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha arzikin mu Allah ke bamu ba iyayen mu ba ciyar da iyayen mu da muke ba mu muke ce da su ba Allah ke ciyar da su in kai kake ciyar da su ya race ran da ka rasu kamar duniya su mutu duka amma kai ka bar duniya kuma suna cin abinci wa yake ba su Allah ke ba su in ka aure masa akawun din ga kai Allah ke turo arzikin ta in ma ka fike za ka ci abinci ko ka fike ta zata ci ta koma gidan wani ma ta ci daga bayan ikon Allah so cewa wai shan nono akan ciki yana sa yaro ya zama mara lafiya akwai malaman sunna da suke inkarin wannan daewa da dama suna inkari cewa suna ga wannan ba magana ce tabbatacciya ba wani abu ne kawai lokaci belief na iya faruwa gare mu kawai sai mu yi bilibin in aka yi kaza kaza zai auku amma na malaman suna da yawa suna inkari ya halatta a musulunci a haifi yaro yanzu ana shahid da shi a samu wani ciki a cigaba da shahid da shi da aka ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara bai kai wala 30 ba da yin ciki da shayarwa din sai ga kanin sa an haifa ya halatta in da hali wani ya sha nono ya gama kanin ya sha ina fata an gane addinin Allah ya amince da wannan wancan ba a yayin shi ba za kuma kani ya zo kuma wannan ya ci gaba da shan nono din sai a ce wai ba nono sa bane wai yake ba nasa bane to wannan shine yawanci belief da ake samu
malamai suka ce in akwai abin da in ya tabbata zai halakar da uwar ko kuma zai iya halakar da dan da ke raye ya tabbata yakinin za a samu halaka in an bar wannan cikin a jikinta suka ce matukar bai kai kwana 120 ba in zai iya halakarwa ana iya rabuwa da shi wannan fatawa Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullahi ya yi ta matukar bai kai kwana 120 ba saboda hadisi na hudu yake ra cewa inna adakum layajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman mutafatan ma yakunu alaqatan mithl dhalik thumma yakunu mudghatan mithl dhalik thumma yursalu ilayhi almalak 40 ya zama 120 amma dai matukar ba wai halaka a gani kai tsaye ba a hakura a yi shi da ikon Allah ya tsara khairi in kuma ana ga hakan ina cutarwa yaran suna yawa ya tabbata suna cutuwa ba ko kwanto ko ta bangaren tarbiya ko nawa mai kama da haka ya halatta spacing tsakanin haihuwa a musulunci ana dogaro da wannan da hadisai na azalo sahabbai suna yi ga hadisin Jabir bin Abdullah suna yin azalo idan suna saduwa da iyalansu suna cirewa suna zubar da ruwan a waje addinin Allah bai hana su ba Qur'ani da sauka bai hana ba da wannan ake cewa spacing tsakanin yara in za a bi hanyar ta shari'a da kuma manufa mai kyawu ba ta tsoron talauci ko ciyar da su ba yana halatta wallahu ta'ala a'lam
sai na karshe saboda mushimmancin ka ba da haka wani malam da mun daka ta nan shi ne yake cikin karatun ka malam ka ja wannan aya ba ka fassara ta ba lam yanala Allahu luhumiha wala dima'iha walakin yanala Allahu taqwa minkum ita wannan ka ja shi ba ka fassara ba
a nan wurin da rabajin ayar ina ji ko ka tare ya dusalihi ne da ake sa rediyo nan na yake gani to sai dai akwai kuskure ina ga dan uwan na yadda ya rubuta layyana lallaha luhumuha wala dima'uha Allah mafulin bishi yanal fi'li madi dumuha wala dima'uha luhumuha wala dima'uha sai ba kai rufa ilai walakin yanaluhu taqwa minkum go cewa idan kuka yi layya ba jinin da kuke zubarwa ke saduwa zuwa ga Allah ba ba wai yawan jini da ya zuba Allah yake dubawa ba ba wai yawan nama da ka yanka Allah yake dubawa ba iya duba da danya kai yi layya shine tsoron Allah da ke zuciyarka Allah yake dubawa kar ka dauka aina yanka babbar dabba ka ai ta jini Allah jinin bai dame shi ba yawan naman ba shi Allah ke riwodi yake baka lada ba yana duba danya kai wani sai yanka dan taure yafi wanda yanka samiya da wasu milada a wurin Allah mai dalili saboda takawa Allah ke dubawa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin wannan shine ma'anar aya din cikin suratul hajji dan Allah ya dangaro da magana akan laye ne magana akan wannan nan wal budul janna alakum min sha'ir Allah lakum fiha khair fadhkuru Allahu alaiha sawab zuwa dai karshe to ina ga wannan shine karshen farafin abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure cikin muna roƙon Allah ya mana afuwa a kayinsa karatun da muke Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kayinmu ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق